This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 10 ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Amurka tana matsawa don ganin an cimma matsaya a tattaunawar gabar ta tsakiya wanda ke yunkurin ganin an tsage tabu da wuta a Gaza. Kasar New Zealand ta faɗa yau Litinin cewa ƙasashe da ƙungiyoyi 90 ne ake kyautata zaton cewa za su halarci taron zaman lafiyar da za a yi a ƙasar. Jam'iyyu masu ra'ayin riƙau sun samu wasu nasarori a zaɓukan majalisun dokokin Turai a jiya Lahadi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji abin da masu sharhi kan harkokin tsaro ke cewa a Najeriya kan wani samami da rundunar 'yan sandan Abuja suka kai kan sansanin 'yan bindiga.
Wannan ci gaba da ake samu na nasara wurin kama 'yan bindiga tun kafin su yi barna abu ne mai kyau, kuma abu ne da ya cancanci yabo. Amma kullum abin da muke faɗi shine a yi ƙoƙari a yi shi bisa ga doka.
A jihar Sokoton Najeriya, ana ci gaba da koka akan matsalar rashin tsaro da yake ci yake cinyewa.
Wallahi ina faɗa maka, rayukan al'umma wannan yanki namu ka ji wannan sun himu muhimmanci, don in an kashe maka kaza kai kai tsar za a duka maka mataki. Amma ga dan adam nan an zo an kashe shi babu abin da an kai, kullum kuma cikin kashewa dan aka yi.
Bayan nan za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar dan adam da Babangida Jibrin zai gabatar, inda shirin na wannan makon ya tattauna da wani da ya rubuta littafi kan auren dole. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Amurka ta yi kira da a kada ƙuri'a akan daftarin matsayar kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya buƙaci Hamas ta amince da sharuɗin da aka gindaya mata na yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta, yayin da ake kyautata zaton cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugabanni a Misra da Isra'ila yau Litinin da zimmar cimma nasarar dakatar da faɗan. Blinken zai gana da shugaban kasar Misra Abdul Fattah al-Sisi a Cairo, sannan daga bisani zai gana da faraministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ministan tsaro Yoav Gallant. Ziyarar ta babban jami'in diplomasiyyar Amurka za ta kashe Qatar da Jordan, inda zai halarci wani taro inda za a tattauna akan agajin jinƙai a Gaza. Jami'an Amurka sun ce Isra'ila za ta amince da sharuɗin da aka gindaya mata, wanda ya haɗa da dakatar da faɗa, sako wasu daga cikin mutanen da ake garkuwa da su a Gaza, sako fursunoni 'yan Falastino da Isra'ila take tsare da su, ƙarin agajin jinƙai ga Falastinawa, janyewar dakarun Isra'ila daga yankunan da mutane suke zaune a Gaza, da kuma dawowar Falastinawa fararen hula zuwa gidajensu da unguwanninsu. Kasar Switzerland ta faɗa yau Litinin cewa ƙasashe da ƙungiyoyi 90 ne ake kyautata zaton cewa za su halarci taron yini biyu kan samar da zaman lafiya a Ukraine, wanda ta kasance mai masaukin bakinsa, wanda zai kankama a ranar Asabar. Gwamnatin kasar ta Switzerland ta ce wajen rabin ƙasashen da za su halarci taron daga Turai ne, sannan ta ce samun wakilcin ƙasashe daga sassan duniya da dama yana da muhimmanci ga ƙaddamar da wannan manufar. Wani manufa don ta samu karɓuwa sosai. Wata sanarwar gwamnati ta ce manufar taron ita ce samar da wata kafa da za ta ba da damar a tattauna hanyoyin da za su kai ga samun zaman lafiya, da kuma yadda za a gamsar da Rasha ta amince a yi zaman sulhun da ita. Switzerland ce za ta karɓi bakoncin taron kamar yadda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bukata. Rasha ba za ta halarci taron ba. Jam'iyyu masu ra'ayin riƙau sun samu wasu nasarori a zaɓukan majalisun dokokin Turai jiya Lahadi, wanda hakan ke ƙara jefa ayar tambaya kan makomar alƙiblar Turai a siyasance. Ƙuri'ar jin ra'ayin masu kaɗa ƙuri'a ta nuna cewa jam'iyyu masu sassauci da mai ra'ayin jama'a za su ci gaba da yin rinjaye a majalisar mai kujeru 720 a majalisa, sai dai kuma za su rasa kujeru wajen 28. Marine Le Pen, 'yar jam'iyya masu rinjayen riƙau, ta doke shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron idan jam'iyyar PEN ta yi nasara mafi rinjaye a majalisa za ta daukewa Macron iko akan al'amuran cikin gida. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla kafin ku ji karshen labaran zamu fara kawo muku rahoton mu na farko daga Najeriya. Biyo bayan kara samun fargabar tsaro a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, wani hadin guwar ƴan sanda da sojoji sun yi diran mikiya akan wani sansanin ƴan bindiga a dajin Kweti dake tsakanin jihar Kaduna da yankin babban birnin tarayyar. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kai ne ya aika mana.
A bayan nan dai an yi tiyada sakonnin gargadi dake nuna cewa ƴan bindiga dadi na tuttudowa yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sakonnin kuma da mahukunta ke cewar suna sane da shi.
I will use this opportunity to call on us to also pay attention to the good news. On January 2nd,
mai magana da yawun ofishin mai bayar shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro kenan Zakari Usman Mijinyawa. Ya bayyana cewa ya kamata ake ba da muhimmanci akan kyawawan labaru. Sojoji da sauran jami'an tsaro yanzu haka na bin ƴan ta'adda har maboyar su, ba wai ana zama ne a jira har sai sun kawo farmaki ba. Akwai farmaki na musamman iri-iri. Da yanzu haka ake ta kaiwa a maboyar ƴan ta'adda dake zagayen Abuja da ma sauran wasu wurare da kuma tuni kwalliya ta fara biyan kudin sabulu.
Around Abuja and elsewhere there are already leading results.
A irin wannan biyan kudin sabulu ne ma rundunar ƴan sandan yankin babban birnin tarayyar Najeriya ke cewar ta yi wani hoɓɓasa a baya-bayan nan. ƴan sandan na Abuja da tallafin sojojin dake tsaron fadar shugaban kasa da ma hukumar DSS sun kai wani samame a sansanin ƴan bindiga dadi dake gidan dogo dake dajin Kweti akan iyakar jihar Kaduna da yankin Abujan, inda akai musayaruta tsakanin bangarorin biyu. Kakakin ƴan sandan birnin Abuja Superintendent ƴan sanda Josephine Ade ta ce sun sami nasarar tafke ƴan bindiga hudu a raye dake taka rawa a yawan satar mutane da ake ta yi a yankin babban birnin tarayyar. ƴan sandan kazalika sun kuma kubutar da wasu mutanen da ake tsare da su a wannan sansani. Kana an kwato makamai daga hannun ƴan ta'addan sannan an rugurguza wannan sansani. Mai magana da yawun ƴan sandan Abujan SP Josephine Ade ta jaddada cewar ba za su zauna ba har sai sun tabbatar da tsaro a yankin Abuja.
Shi kwamitin MPP baya zama ne yasa a yi abubuwa, shi ma yana fita dama ya yi ƴan Abuja alkawari cewa dole ne sai sun yi bacci da idonsu biyu a rufe. Su kuma masu sace-sace da su barayi da su masu kame-kame shi ya fito ne don su zai bi su ne, shi ba zai jira su yi ba, shi zai bi su duk inda suke sai ya kama su. In ka shigo cikin Abuja ne kai ka taka koma wani su da suke kusa da Abuja zai shiga ciki ya je same ka. To ya alkawari cewa kowa a Abuja dole ya yi bacci lafiya ba wani damuwa.
To kome masana tsaro ke cewa kan wannan hoɓɓasa na ƴan sandan birnin tarayyar? Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaron.
Irin wannan ci gaba da ake samu na nasara wurin kama ƴan bindiga tun kafin su yi barna abu ne mai kyau, kuma abu ne da ya cancanci yabo. Amma kullum abin da muke faɗi shine a yi ƙoƙari a yi shi bisa ga doka. Ma'ana ka ga dai ikirarin aka yi cewa an kama kuma an kashe, bayanan da suka nuna cewa har da sunan ƙungiyar 1 million gang, wannan kusan za a ce sabon abu ne. Abin da nake ciki kenan tattara bayan tantantan shi, ban taba jin wannan sunan ba. To kullum abin da yake da muhimmanci ga jami'an tsaro shine su tattara shaidu, su tabbatar da cewa kafin su fitar da irin wayannan bayanan sun gama kama duk wani wanda yake da hannu a ciki, kuma sun gabatar da shi a gaban kuliya. Hanzari na irin fitar da irin wayannan bayanai tunda misali kungiya ce wanda muke zato shine an kama wayansu daga cikin su, sauran suna nan. To irin fitar da irin wayannan bayanan ba tare da an gama bincike ba da kuma tabbatar da cewa an kama duk wani wanda yake da hannu a ciki, yakan baiwa sauran dama salwance su bata kuma kama su yi wuya.
Dr. Kabiru Adamu, Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Yeah.
Yayin da al'umma ya karato a jiya Lahadi, mutane sun hallara a filin wasar cricket na Rawalpindi mai daukar mutane 15,000 da fatan ganin captain Babar Azam wanda yake fuskantar kalubale yayi nasara a rabin gasar da aka yi a duniya a New York. Ko da yake wani ci mai ban mamaki ya baiwa Indiyawa nasarar doke Pakistan da ci 6 a wata gasa mai sarkakiya. Sannan jin kadan bayan da magoya bayan suka fara jifan na'urar yada wasar da robobin ruwa cikin bacin rai. Abdul Rashid wani mai sha'awar kwallon cricket ya ce zai yi wuya mu sake dawowa gasar cin kofin duniya sai dai kuma muna da kyakkyawar fatar cewa Pakistan za ta yi kokari kamar yadda suka yi yau. Ina fatar za su yi wasa mai kyau a wasanni biyun da za su buga nan gaba. Sannan a yi nasara akan Amurka ko Ireland a 'yan wasannin gaba. Babu tantama ina fata Pakistan ta sake samun dama cikin gasar. Kanwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai matukar tasiri ta yi gargadi mai wato gargadin maidawa Koriya ta Kudu sabon martani har idan ta ci gaba da amfani da lasifika da watsa mujallu a tsakiyar tashin hankalin da ke tsakanin su. Idan ROK ta ci gaba da watsa mujallu babu karkautawa da kuma amfani da lasifika wajen yada manufofinta na tunziramu akan iyaka, babu shakka za ta fuskanci sabon martanin DPRK a cewar Kim Yo Jong. Cikin wata sanarwar da aka fitar jiya Lahadi ta kafar yada labaran gwamnatin KCNA tana mai amfani da sunayen Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa na asali. Koriya ta Kudu ta sake dawo da amfani da kuttun magana tana yi wa Koriya ta Arewa habaici jiya Lahadi a cewar sojojinta, biyo bayan wani gargadin da ta yi tana bayyana niyyarta na yin hakan har idan Pyongyang ta ci gaba da jibge balan-balan cike da juji a Koriya ta Kudu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Matsalar rashin tsaro na ci gaba da tunzura jama'a a Najeriya. Har wasu na ganin dama an mayar da su makwabciyar kasar in har Najeriya ba ta iya kula da kare rayukansu. Wadanna zuwa ne lokacin da mahukunta ke cewa suna samun nasara ga yaƙi da ta'addanci kuma suna kan ɗaukar matakai na kawar da matsalar baki ɗaya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Da daɗewa al'ummomi a arewacin Najeriya ke kokawa akan matsalar rashin tsaro kuma kawo yanzu matsalar na ci gaba da haddabar wasu wurare duk da matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka. Yankin gabacin Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin yankunan da har yanzu matsalar ta ida da baya musamman isar sabon birni, duk da ƙirarin da gwamnati ke yi cewa ana samun sauki ga matsalar. Muhammad Abdullahi Gobir ya ce har yanzu su ba su ga saukin da ake cewa ana samu ba.
Wallahi ina faɗa maka rayukan al'umma wannan yanki namu ka ji wannan sun himu muhimmanci. Don an kashe maka kaza kai kai ƙarza duka maka mataki, amma ga dan adam nan an zo an kashe babu abin da an kai kullu kuma cikin kashewa dan akai. Wannan mutane suke iko kuma dole talaka su zauna da su ya dole talaka su su zauna da su ya su ba saukuni abin da suke ce su ba da kuma dole su kai musu tunda babu wani gwamnati da take mataki ko kuma tace tana iyawa tana kokarin ta shawo kan wannan matsalolin wanda suke ciki. An je tara mutunan aka je aka kashe tara take gidan ayya an zo an kashe wani bawan Allah ya baro kasuwa ya je wurin mata ta tana nan tana gurin hijira compound ya ajiye kace mata yana son je gida dan leko dan samu dan abin da za su ci yana zuwa tana tukin tunan nan gwala sai da aka zo mata da gawa ta gacin an kashe mata haka aka zo su hudu aka kashe su aka kuma zo da mutum uku su kuma an runta su
shi ma wani mutumin yankin Comrade Hassan Tara ya ce suna neman sauki ne daga Allah domin tura ta kai bango.
Kuma kan harkon abin duk kowane gari tun daga garin Idi na Sarawa, Rambada, Katsira babu yanda su alama kuɗi ba sai an bada kuɗi sannan a caya noma an ka haɗa waɗannan kuɗi an ka bada. Yanzu kuma jejjega sun sake alama mutane wasu kuɗi. Mota ƴan gudun hijira ta taso da teke zakkuwa cikin garin Sawun Birni sun ka tare sun ka dauke mutanen gabaki ɗin su sun ga tashi hankali ha'ina.
Wannan yanayin ne yasa har wasu ke ganin dama an mayar da su a jamhuriyar Niger tunda Najeriya ta kasa samar musu da tsaro.
Musamman mu muka yi fama da wannan matsaloli isa Sabon Birni. An yahe mu gaba ɗaya da mu Niger in da ma mu ko Niger aka maida mu ma gaba ɗaya ma musamman ilan littabar Najeriya ba su kaunan mu ɗan wani abu kai mata. Mun yi korihi, mun yi rubuta amma shiru babu wani mataki da ke zuwa baya.
Anata Haujan gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta ɗauki matakai kuma sun fara yin aƙiba. kamar farfaduwa da biyan kudin allowance ga jami'an tsaro da ke bakin daga da samar da motoci ga jami'an tsaro kafarin nuna tsaron al'umma har ma an samu ceto daruruwan mutane da aka yi garkuwa da su a cewar mataimaki na musamman ga gwamnatin Sokoto akan lamuran tsaro Kanal Abdul A Usman mai ritaya
an riga an sa komiti wanda yake komiti ne na tsaro kuma da mutane sarkaka ko a ciki wanda ke insha Allah rabbi duk wasu korafi ko kuma duk wasu damuwa akan tsaro insha Allah rabbi kun wannan komiti ya gama muna kyauta ga to insha Allah rabbi zai kawo wasu tsare-tsare a samu zaman lafiya a Sokoto a kowace hanya
to sai dai mazauna yankin na sabon birni sun ce ba wata nasara da za a iya gani a zahiri
ina nasara din take idan sun ce suna samun nasara a gaya musu su fito daga Sokoto din nan yadda talaka suke cewa su dai babu kumbai su sabon birnin Lagos gaman
ko bayan wannan yankin na gabacin Sokoto ba za a rasa wasu yankuna ba da har yanzu matsalar rashin tsaro ke haddaba musamman a arewa maso yammacin Najeriya duk da matakan da mahukunta ke dauka na yaki da wannan matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
A gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya samu matashar mutar BOA Africa akan mita 102.5 ha kuma a kodi yaushe yake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumdumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mu
masu rawan assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau za ku ji ta bakin wani dan arewacin Najeriya da ya wallafa littafi dake da nasaba da auren dole a birnin Lagos
na datin nake so mutane su gane shi ne an bar mu a baya fa kullun ake gani ake yi in kai ba haushe ne ko dan arewa kama babu wannan ilimin Allah ma bayan da zaka samu irin ilimin nan zaka rubuta irin wannan
to kai magabata yake ganin wannan littafi da aka wallafa
auren dole ai baya cikin mashara'a sai dai kawai shi a jahilci
to da fatan za a yi sauraro lafiya
himma da kwazo kokayin mu shi yanku jama'a kiran mu nake bisa dagewa
to madalla a kwanakin baya ne dai wani dan arewacin Najeriya ya wallafa littafi da harshen turanci dake bayani akan illar auren dole a tsakanin al'umma da farko dai na tambayi mawallafin wannan littafi mai suna Garba Ahmed Idris dalilin sa na wallafa wannan littafi mai wannan take
yawancin mutane din suka karanta kun ga karanta za ga cewa wannan littafin kaman akan auren dole ne sauran su something like that ko muke kokari mu yi discourage da sauran su oh yes kaman da musulunci musulunci da ta ana da auren dole kaman ita yayi tana da social intervention tana da right to deciding whether it is as long as there wannan ya mi da criteria ne Islam da sauran su so no problem so amma ainin abin da ya prompting din idea na rubuta wannan littafi shine ina so ne na nuna mutane yanda soyayya ya kamata ya zama idan aka duba Saudi da Abu in aka duba yawanci dukkan suka hadu suna nuna love in a different way in a maximum way babu pretending kawai suna nuna ne kawai ina son kina sani kuma suna nuna wa kowa through the hearing so love poems and other things and da suke wannan love wannan so this are some things da nake so na experience kaman idan pretense yayi yawa a relationship yana kawo matsala especially a lokacin wannan lokacin da kuke facing the obstacle daga wajen iyayenku ko ba sa son wannan auren in ya zama da cewa ba ku fito kun nuna juna love ba bayan da za ku samu a strong weapon da za ku unite da za ku winning din heart din iyayenku cewa fa you people are ready for one for each other to shine abin da nake kokari na nuna mutane ina so na taking the love to another level relationship to the maximum level shine abin da yafi interesting dina wannan ka a matsayina na bahaushe background na ka duba English na karanta first degree dina second degree dina so tunda na rubuta da English definitely English is the medium of my communication sai kuma another thing nake so mutane su gane shi ne an bar mu a baya fa kullun ake gani ake yi in kai bahaushe ne ko dan arewa kama babu wannan ilimin Allah ma bayan da zaka samu irin ilimin nan zaka rubuta irin wannan so amma muna so mu yi kufin cewa no ba haka bane mu ma muna da namu bayan ne da akwai irin su da yawa a arewa da kuma a kudu ko ba haka ni a can be an inspiration to others shine abin da muka duba yawancin lokacin da nake secondary school ba sai ban taba tunanin cewa zan iya zama writer ba. Idan na karanta ne tare da dauki newspaper ina karantawa, ina ga mutum ne rubuta wannan abin da yake zuwa mana. Ko idan na dauki littafi ina rubuta, mutum ne rubuta wannan da sauransu. Amma daga baya lokacin da na gama secondary school, kaman kawai abin ya zo ne kawai spontaneously, kawai na cewa somebody zan rubuta novel ba. Da na koma jaje nake ga kaina, na sa abin da na rubuta fada kuwa zan rubuta novel just like that. Shikenan kuwa from there the inspiration came. Gani? Amma most inspiration ne yazo saboda the one the culture of reading da nake da shi. I read a lot African writers, irin su Chinua Achebe, Wole Soyinka, Ngugi, Stephen Ekwesi, gani duk wannan sai motivate ni. Ina karanta littafin ina gani kamar na so mu samu idea na ni ma I could do something like this. So yana kamata a ce mu yan arewa kan outside ko ya zama our medium of communication, ya kamata mu ma mu dinga nuna cewa mu ma fa we are come of age kuma muna da mutane da ke da can write better in English.
Auren dole dai yana daya daga cikin matsalolin da ke haifar da matsalolin aure a Najeriya, musamman ma dai a arewacin kasar. Don haka na tambayi wani basaraken gargajiya da ya halarci wannan biki da gane da abin da zai ce game da wannan littafi da aka wallafa.
Sunana Alhaji Mustapha Abubakar, auyo sarkin Hausawa na Idaraba da mansion kuma gaba ɗayan rana ce wanda take ta shafi ko ina a duk kasar nan Najeriya, musamman bangaren Hausawa da kuma Najeriya gaba ɗaya da kuma ci gaba da aka samu a Idaraba. Hakikatan shine dalilin da yasa muke cike da farin ciki da murna na cewar yaran mu suna tasowa akan ilimi har suna ilmantarwa da duniya gaba ɗaya. Wannan shine babban abun farin cikin mu da kuma addu'a da muke yi. Allah ya ƙara haɗa mu da yaran mu masu ilimi irin wannan yadda za su alfanar da kowa da kowa. Ai musamman ma akan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, shi duk gaba ɗaya musamman ita duniya ma Allah da ita ai an samar da ita ma saboda aure. Dan an tambaya Annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce mai yafi ka ya rasulullahi, yace aure ne yafi shi saboda da shi aka same shi. Saboda haka shi aure idan ana son a samu kyakkyawar zuriya, ana son a samu kyakkyawar ƴaƴa kyawawa na kyawawan hali da sauransu sune kyawawa ƴaƴa, to idan ana son sa dole sai kai auren yarinya tana so yaro yana so. Idan ake samun ƴaƴa wanda suke sahihai, wanda suke masu fahimta, amma har indai aka ce za a yi auren tilas, ai Allah ai ƴaƴan ma ba za ka samu kyakkyawar kalcho a gurin su ba. Rashin kyakkyawar kalcho nan a lokacin da miji zai kusanci matarsa, Annabi ya mana nuna cewar ka jawo hankalinta da wasa da sauransu. Kada ai zamanto an yi aure an yi neman wajen jima'i da ɓacin rai. Idan aka samu da ɓacin rai, yaro za ka ga shi ya zama bulkumi, yaro za ka ga shi ya zama shashasha. To wannan shine abin da wannan littafi ya kunsa. Duk abin da ka bi yadda Annabi ya ce ba, to ka fi shiga cikin wani hali mummuna. Saboda haka muna gayyatar mutane da su kula da karanta wannan littafi da kuma bi abin da manzon Allah ya gaya mana, kar a matsa wa yaya. Na aurar da yaya da yawa da nawa da na yan kwana. Sai na tambaye shi kina son sa? Eh ina son sa. A'a sai za su sun kai ba ni kuma sai na ce ina son sa. Kina son sa sai kin faɗa da bakin ki ya ina son sa. To daga nan shikenan sai mu kaddamar da ke da shi sai a muku aure.
Alhaji Ali Awari garin Mallam na daya daga cikin dattawa na anguwan Idaraba da ke birnin Lagos, yankin da wannan mawallafin littafin ya fito, kuma na tambaye shi yadda ya ji game da wannan littafi da aka wallafa.
A bisa gaskiya bayanin da ya yi a cikin littafin nan, zan auri wanda nake so ko kuma za ta auri wanda take so, ka gani duk ɗaya ne dai. A gaskiya yi kokari kuma ina alfahari cewa wannan yaro ya fito daga Idaraba ne anguwan. Saboda haka nake cewa yaron nan littafin sun na jin ko na biyu ko na uku kenan tun nakan zuwa wajen kaddamar da shi. Saboda haka ni ina murna da wannan kokari wannan yaro. Allah Ubangiji ya kara bashi hikima da kara kirkiro wani littafin da ma ya fi wannan amfani ga matasan mu na Najeriya gaba daya.
To masu sauraro a dane kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ledal Tresham na ku Baban Yaji Prinke cewa huta lafiya sai wani makon.
Dan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa.
A gaida Baban Gida Jibrin, yanzu kuma zan karanto kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito ne daga Aminu Kano mai da karamar hukumar Garko. Kace assalamu alaikum biyoyi Hausa. Muri a ta mu fahimtar da ƙara albashi fara asaita mana kasar domin da zar an ƙara abinci zai ƙara kuɗi. Shi ma an yi baɗi ba rai kenan. Sako na gaba ya fito ne daga Salihu Isa Fanna, karamar hukumar Kamba jihar Kebbi. Yace assalamu alaikum biyoyi Hausa. Gaskiya halin da 'yan Najeriya suke ciki na tsadar rayuwa, sai dai mu ce Allah san barka. Ga dai matsalar sayan ragon layya, ga matsalar sayan buhun masara ko dawa ko gero, ko wannan su sai kana da naira 85,000 kake daukar ɗaya daga ciki. Allah dai ya kawo mana mafitar wannan lamari. Idan har za a yi ma 'yan ƙasa adalci, ya kamata a maida albashin 'yan majalisu da gwamnoni naira 62,000, duba da ganin yadda suke laƙume maƙudan kuɗaɗe wajen albashi. Amma talaka da ƙananan ma'aikata na kwana da yunwa da kishirwa. Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Sai sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Usaini Dangote Karasuwa tare da Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce al'ummar Najeriya da ke koka kan tsadar rayuwa sun yawaita a doron ƙasa, don haka mahukuntan Najeriya don girman Allah da manzansa tausaya ma talakawanku ko sun samu sa'idar rayuwa. Domin wallahi Allah ne kadai ya san iya adadin yawan mutane da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa. Ya Allah ya kawo mana agajin gaggawa. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Mansur Almu Gumel, yace assalamu alaikum biyoyi Hausa. Don Allah ku bani dama ne kira ga ma'aikatan gwamnati a Najeriya. Ya kamata su tashi su nemi abin da zai taimaka wa rayuwarsu da ta iyalansu. Ganin cewa gwamnatin ƙasar ba tausayinsu suke ji ba, kullum sai su ci faɗi da roman baka ake musu kan ɗan albashin da za a ƙara musu wanda bai taka kara ya karya ba. Madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Amurka ta yi kira da a kaɗa ƙuri'a akan daftarin matsayar kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya buƙaci Hamas ta amince da sharuɗin da aka gindaya mata na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta, yayin da ake kyautata zaton cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugabanni a Misra da Isra'ila yau Litinin da zumar cimma nasarar dakatar da faɗan. Ƙasar Switzerland ta faɗa yau Litinin cewa ƙasashe da ƙungiyoyi 90 ne ake kyautata zaton cewa za su halarci taron yini biyu kan samar da zaman lafiya a Ukraine, wanda ta kasance mai masaukin bakinsa wanda zai kankama a ranar Asabar. Gwamnatin ƙasar ta Switzerland ta ce wajen rabin ƙasashen da za su halarci taron daga Turai ne, sannan ta ce samun wakilcin ƙasashe daga sassan duniya da dama yana da muhimmanci ga ƙaddamar da wannan manufa don ta samu karɓuwa sosai. Jam'iyyu masu ra'ayin riƙau sun samu wasu nasarori a zaɓukan majalisun dokokin Turai jiya Lahadi, wanda hakan ke ƙara jefa ayar tambaya kan makomar alƙiblar Turai a siyasance. Ƙuri'ar jin ra'ayin masu kaɗa ƙuri'a ta nuna cewa jam'iyyu masu sassauci da mai ra'ayin jama'a za su ci gaba da yin rinjaye a majalisar mai kujeru 720 a majalisa, sai dai kuma za su rasa kujeru wajen 28. Yayin da al'umuru ya ƙarato a jiya Lahadi, mutane sun hallara a filin wasan cricket na Rawalpindi mai ɗaukar mutane 15,000 da fatan ganin Captain Babar Azam, wanda yake fuskantar ƙalubale yayi nasara a rabin gasar da aka yi a duniya a New York. Ko da yake wani ci mai ban mamaki ya baiwa Indiyawa nasarar doke Pakistan da ci 6 a wata gasa mai tsarkakiya, sannan jin kaɗan bayan da magoya bayan suka fara jifan na'urar yaɗa wasar da robobin ruwa cikin ɓacin rai. Kanwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai matukar tasiri ta yi gargaɗi mai wato gargaɗin maidawa Koriya ta Kudu sabon martani har idan ta ci gaba da amfani da lasifika ta da watsa mujallu a tsakiyar tashin hankalin da ke tsakaninsu. Idan ROK ta ci gaba da watsa mujallu babu kakkautawa da kuma amfani da lasifika wajen yaɗa manufofinta da tunzura mu akan iyaka, babu shakka za ta fuskanci sabon martanin DPRK, a cewar Kim Yong-jong cikin wata sanarwar da aka fitar jiya Lahadi ta kafar yaɗa labaran gwamnati KCNA. Tana mai amfani da sunayen Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa na asali.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin lokacin da za ku kuma kira wayarmu ku bayyana ra'ayinku kan fa'idar rage farashin kayayyaki baya ga ƙarin albashi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da kuma Fiona Wamai da ta ba da umarni da mai injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe, ke cewa ku huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.